Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 31 ga watan Oktoba na shekarar 2018 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kungiyar malaman makaranta ƴan kwantaragi a jamhuriyar Niger ta nuna rashin gamsuwarta da ka'idodin da ke cikin wata yarjejeniya ta mayar da malaman ƙarƙashin ƙananan hukumomi. A daidai lokacin da ake samun rikice-rikice da sace-sacen jama'a akan hanyoyin Najeriya, ko yaya matafiya ke ji?
Ina fargaba, ina tsoron karba, ina cikin tafiya in ga ƙatti sun zo sun jefar da itatuwa akan hanya suna so su ɗauke ni sace ni.
To za ku ji wani zauren tattaunawa da wakilin sashen Hausa ya jagoranta da wasu matafiya game da yanayin tsaro akan hanyoyin Najeriya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke gani za a iya tunkarar kalubalen tafiye-tafiye akan hanyoyin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya nemi afuwar jama'ar kasar ta Sudan ta Kudu yau Laraba dangane da halin da jama'ar kasar suka shiga na tashin hankali da yakin basasa ya daidaita na tsawon shekaru biyar. Ya kuma bada sanarwar sakin James Gadet, mai magana da yawun shugaban ƴan aware Rick Matchett, wanda aka yanke wa hukuncin kisa tare da wani dan asalin kasar Afirka ta Kudu, William James Wadi, tsohon mai baiwa shugaban Matchett shawara a harkar tsaro, wanda shi ma aka yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. A jawabin sa shugaban ya shaida ma jama'a wani taro ya shaida ma jama'a da suka halarci wannan taron a wata liyafa da aka yi a Juba. Ya gaya musu cewar a matsayina na shugabanku ina mai baku hakuri wanda shugaba kuma ya kamata a ce ya dauki nauyin duk wani alhaki da ya faru da al'ummar shi. Shugaba Kiir ya nuna wannan kalaman nasa ne a wajen taron da jama'a suka hadu a dakin taro na John Garan. A lokacin bikin murnar wannan mataki na zaman lafiya da aka cimma a watan da ya gabata. Wani mai bincike na musamman ya tabbatar da cewar an kashe ɗan jaridan nan ɗan asalin Saudi Arabia Jamal Khashoggi ne ta hanyar shakewa jim kaɗan bayan shigan shi ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul kamin a yayyanka shi. Bayani mai binciken ya tabbatar da cewar Efran Fidan yana nuni da cewar sun harumta za Saudi Arabia sun kama shi wannan ɗan jaridan ne, su kuma su nemi cewar ƙasar Saudi Arabia ta gaggauta safkin waɗannan mutane 18 da suka rike don a kawo su ƙasar Turkiya. Jawabin na Fidan shi ne jawabi na farko a hukumance da ƙasar Turkiya ta fitar da ke cewar ɗan jaridan nan dai an kashe shi ne ta hanyar shakewa, wanda sakamakon binciken da suka gudanar ya bayyanar da hakan. Haka kuma wani mai magana da yawun jam'iyyar AK mai mulkin ƙasar ta Turkiya ya ce lallai kisan Khashoggi ba zai taɓa yiwuwa ba idan ba tare da an samu sa hannun waɗansu manya daga cikin gwamnatin Saudi Arabia ba. Kalaman shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya yi dangane da cewar ya kamata a cire wannan doka da ke ba mai waɗanda aka haifa a ƙasar Amurka zama 'yanci na 'yan ƙasa ya jawo wannan batu nashi ya jawo gagarumin a guguwar siyasa wanda ya kawo maganganu da dama waɗanda suka hada da masu gauni da ƴan siyasar kasar suke ganin hakan bai yi daidai ba. A yau Laraba, shugaba Trump ya ƙara nana ta wannan cewar dokar da yake bayyana cewar ƴan asalin waɗanda suka shigo bakin haure da waɗanda ba Amurkawa ba bai kamata a ba su wannan dama da za su samu zama ƴan ƙasa ba. Shugaban ya ce a duk duniya Amurka ce kawai take baiwa mutane damar zama ƴan ƙasarta don kawai an haife su a cikinta. Har ya nuna cewar wasu ƙasashe kamar su Australia, Birtaniya, Faransa, India da Ireland duk sun canza waɗannan dokokin nasu. Sai dai kuma manyan jagororin siyasa na ƙasar Amurka da dama sun nuna rashin yardarsu da wannan wanda ya haɗa da kakakin majalisar wakilai Paul Ryan duk da cewar sun bayyana da cewar su ba su yarda da wannan kokari da yake yi ba. Ma'aikatan kai agaji na ƙasar Indonesia sun gano ƙurbushin jirgin saman nan na fasinja da ya fada cikin tekun Java jim kadan bayan tashin sa daga babban filin jirgin saman Jakarta a safiyar Litinin da ta shige. Babban hafsan sojojin ƙasar Hadi Janjanto ya fada yau Laraba cewar suna da tabbacin cewar ƴan linƙaya da aka aika cikin tekun sun gano inda jirgin ya sauka, jirgi mai Lion mai lamba JT-61.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Tuni dai za a ce yarjejeniyar nan ta mayar da malaman makaranta ƴan kwantaragi a hannun kananan hukumomi aka fara sanya mata hannu wato a jamhuriyar Niger kenan. Bayan da ofishin ministan ilimi na kananan makarantu ya aika wa shugabannin ilimi na jiha da takardan. A cewar daraktan ilimi na jihar da magaran sun fara da yankunan da suke nesa ne ga rahoton Tamar Abadi.
Kungiyar malaman makaranta ƴan kwantaragi ta koka da rashin gamsuwarta da ka'idodin da ke cikin yarjejeniyar. Arali Abubakar shine daraktan hukumar ilimi ta jihar da magaran.
Signature na kontra na mishani an kwantaragi. Yanzu dai minister namu an turo mu kopi wanda ya kamata mu kai ma inspection har 24. Da mun so mu yi kashi-kashi saboda cikin kowace inspection a samu waɗanda za su sun yi don cikin kwanakin ga waɗannan inspection 24 za su kare. Muna da list kinsu waɗannan inspection don kuma mun ba priority inspection kuma waɗanda suke da nisa kamar su Tami, su Belgeji, su Teske, inspectorori waɗansu sun kiro ni an tuka yawancin su duka yanzu suna cikin ƙarshen su ne wannan kwatara.
Daidai a cewar Ya'u Abdu magatakarda na ƙungiyar ta Sinasel akwai biye a cikin ƙadago duk yarjejeniya sai an ba kowa hakkin shi.
Yana dokoki na kasar kasar kan cewa in za a yi wannan yarjejeniya ta kare nada sai an kowanne ya zo ya karanta idan kusa duk inda yake hakkin kowa wani wani gwamnati ne wani wani shi malamin makaranta ne shi ma a sashi a lokacin nan kowa ya da tunda zuwa ya wakilin wani malamin makaranta mu ne mu kuma san su yadda ka'idodin yake ciki hakkin malamin makaranta wanda a sashi cikin wannan takarda da ake so a yarjejeniya tsakanin malamin makaranta da ƙananan hukumomi domin su ba da kuzari kuma su yi aiki. Me ke cewa ga gari ake kaita gaba gari ake sa hannu a tare mu kuma kace kenan ko mai yaki sa ciki da koi biye kasan kargo a cikin shine muke nan muna larwaye muga menene babban kungiya za ta ba mu umarni dangantar da wannan sahamu da ake fusa a kanadi.
Mai da malaman makarantar a karkashin kananan hukumomi ba yana nufin a ba su matsaloli bane inji babban daraktan ilimi.
Mun yi wani zaman taro na rana guda wanda minister ya ba da umarni a yi cikin kowace jihar kamar yanda minister kin yake ba matsaloli ne zamu dauka mu ba mai non abu ne wanda deja bai da wani matsala gani ba a samun matsala na abiya titin na contractual ba za a samun matsala na atada su a kai su na lakon na wannan lakon ba za a samun matsala gina makarantu saboda kudi wannan na gina klasoshi da menene duka
to ko kungiyar ta yi zama na musamman da hukumomi don bayyana fargabarta
kuma da yana da muke zance da su duka tarurrukan da muka yi shi yasa muka ga mun gamsu cewa a eh wannan kwantara ba ta da illa mai akwai gari eh aka mu kwantara mai haske da amma da kwantara mai haske uku ce
wacan ce kuka sama hannu
yanzu wanda aka kawo ba a sa rabo ne wa'ansu suna sawan suna shi kudin muna jiran umurnin babban kungiya mu ne ne za a dauka menene matakin wani abu wannan in sun ce ba ai ba ai ba in kuma sun ce to sun amince ne ta mu gwagwun mu za mu ce mutane kowa je ya taba
uwar kungiyar malaman na kasa ita ce ke wakiltar na sauran jahohi amincewar ta kuma ita ce ta sauran kungiyoyin
ba dole ba sai an tattara sindika na kowace jaha wanda suke nuna su ne suke wakilta sauran jahohi dan su ne sun karanta sindika abu sun amince da shi babu matsala
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
madalla gaida Tamar Abari to yanzu kuma ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Al-Hikaya yayi da wasu matafiya akan yanayin tsaro a hanyoyin Najeriya
ina tare da mutane biyu waɗanda matafiya ne akwai Alhaji Adamu Hassan shugaban rashin kungiyar ƴan kasuwa na Arewa na nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai kuma Ibrahim Musa wanda dan jar jigawa ne ko kullun yana tafiya a mota bari mu fara da kai Alhaji Adamu mutanen ku suna yawan tafiye-tafiye me zaka ce kan tsaro akan hanyoyi
daga nan da can mutun zai tafiya ma har tunani ma yake ba zai mace abinci ba da daddare ma in ya tashi zai tunanin ya me zan taras na farko accident da yake ruwa a titi da kuma barayin hanya ko kuma dai masu kidnapper ko abu makamancin wannan
wakilin mai yan kasuwa yanzu ai shi yasa ba sa tafiya da kudi sai suna sa su ta banki kawai ba sa son dan tsoron kada su gamu da
to akwai wanda za su yi hakan akwai kuma wanda dole ne zai sun tafi da kudin misali mutumin da zai je kasuwan kauye ya siyo dan shinkafa yazo ya siyar ya siyo dan dabbobi yazo ya siyar kauye ya fitu wanda babu service na waya ma balle a ce ina zai samu bankin da zai dole a tafi da kudin amma matsalan da muke da shi da can kasuwa yanda muka sani tafiya ma da daddare ma dadi daga jihohi irin su Borno Yobe mu taso daga yamma karfe 5 na yamma har muka zo mu wuce mu zo kasuwa da safe kuma ba za a ce duka ko ina za a sa checking point ko police a ko ina da ina ba amma matsalar sai a duba gani dinna da gwamnati su sun fi kowa sanin me za su yi su inganta tsaro a titi me za su yi su kaga ko jiyan nan akwai hadarin da aka yi kusa da Borno mutane sama da 20 da wani abu suka rasu a titi kaga irin wannan duk rashin kyan hanya ne shi
Ibrahim Musa in za ki tafiya wani mataki kake dauka ne don kare kanka
eh akwai fargaba matakai suna da yawa musamman ina hukan hanya naga bana kiliya da wata mota na san akwai matsala sai in nemi gurin da naga ya cancanta in tsaya amma ina ganin a wannan gaba duniya ta tafi ta bar mu a baya waɗannan jami'an tsaro da muke da su ba su wadace mu ba mu koma hanyar kimiya da fasaha wanda su ma waɗannan jami'an tsaron za su yi amfani da waɗannan na'urori da wannan ainihin tauraron da
Ibrahim kafin ci ne ba wai shawari nake so ka bayar ba kai kanka matsayin kana matafiyin kana tafiya me kike ji a ranka akan waɗannan musamman ma irin nan Abuja zuwa Kano da dinnan
ina fargaba ina tsoron karba ina cikin tafiya in ga katti sun zo sun jefar da itatuwa akan hanya suna so su dauke ni jisace ni ko da yake nakan hau jirgin kasa shi ba samun irin waɗannan matsaloli sannan idan hau jirgin kasa in na sauka a Kaduna sai in nemi motar haya zuwa Kano daga nan wuce jigawa
ba Adamu Hassan yanzu misali mutanen ku idan za su yi tafiya yan kasuwa dinnan akwai irin manyan moto cinnan ma da suke shiga akwai jami'an tsaro a ciki kuma duk da haka akan iya yin fashi a hanya
babban makamin dan kasuwa shine dai kawai addu'a bayan wannan din motocin da ake shiga irin luxurious bus da muke zuwa su Lagos su Port Harcourt su Onitsha da sauransu akwai jami'an tsaro a ciki ba su ce biyu ko uku ba to kuma wannan miyagun mutane in za su fito kuma za su fito da karfin su kuma za su fito da yawa in ba a yi sa'a ba wata rana ma sai a kashe wannan jami'an tsaron makafin ma a zo kanku
Ibrahim Musa kuma wani lokacin in an samu rikici a wasu garuruwa wasu sukan tare hanya ma har su kashe mutane
wannan ba abu ne mai kyau ba kuma tare mutanen nan da ake bai da alaka da komai da ya wuce kabilanci da kuma kiyayya kuma ya kamata a ce a matsayin mu na yan kasa mu godiya wa Allah da ya sa mu ka tsinci kan mu a kasar da yarurruka da yawa da kabilu da al'adu da ba mu sada zumunci mu zauna lafiya domin kai ma da kake kashe wani a jahar ka dan uwanka zai je wata jaha saboda haka zama lafiya da zama dan sarki
Madalla Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shinya. Kuke gani za a iya tankarar kalubalen tafiye-tafiye akan hanyoyin Najeriya idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a yanzu, misali kamar sace-sacen jama'a da hadarruka da sauransu. Amma kafin nan, shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun samu kira na farko daga Kwantagora.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Basiru Idris daga kawun Kwantagora.
To Malam Basiru Idris, muna jin ka.
Ni dai ra'ayina a yau shine na rinde ina neman ku ban kama ku ba. Yau kuma Allah ya kaddara na kama ku. Saboda haka jami'an tsaron mu ya kamata su sa idanu ga 'yan kasuwan mu. Saboda 'yan kasuwa su ne talakawa ke amfana da su. Talakawa kuma suna amfana da 'yan kasuwa. Ya kamata a samu hanyoyin da aka bi wanda za a taimaka musu, saboda kuma mu samu ci gaba.
To batun kan hanya fa, batun tsaron kan hanyoyin Najeriya, ya kake gani za a iya magance waɗannan matsalolin?
To waɗannan matsalolin abinda nake gani ya kamata a magance su, wannan kamar ɓangaren ma'aikata ne ya kamata a ce sun dan dudduba sun yi abubuwan da suka dace.
Kyau, mun gode Malam Basiru Idris daga Kwantagora. Yanzu kuma bari mu ji jihar Niger. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Ana alaikum salam, kuna magana da Ibrahim Nijaran Saikuladi a nan Fandogar jihar Niger.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Gaskiya babban matsalolin da 'yan kasuwa ke fuskanta shine matsalolin hanyoyin mu. In dai har zaka je kasuwa, to sai dai kawai dai mutum ya shahada dai kawai dai ya bi hanya. Amma gaskiya hanyoyin mu su ne babban matsaloli. Dan da a ce akwai hanyoyi lahiyayyu, da waɗannan barayi da ke tara mutane da sauran tashin hankali da mutum ya zai fuskanta a hanya.
Malam Ibrahim, kana tare da mu? To ina ga layin Malam Ibrahim daga jihar Niger ya goce, amma muna da sauran lokaci, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kamar da yadda muka faɗa muku, yau muna son mu ji daga gare ku ne, shin ya kuke gani za a iya tankarar kalubalen tafiye-tafiye akan hanyoyin Najeriya? Mun samu wani kira daga Bauchi. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Bauchi? Malami ko malama daga Bauchi, ko kina tare da mu? To ina ga layin ya goce, amma yanzu bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Abdullahi Lalal Sela, tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Abdullahi, muna jin ka.
To na farko dai yana da kyau a ce kamar hukumar 'yan sanda da kuma hukumar su rantsati yana da kyau a ce su yi wani tsari kamar hukumar yan sanda ya kamata a ce kowani a ce gari zuwa wancan gari a ce suna da alaka da junan su wanda za su dinga sintiri haka da sauransu akan wannan hanya ya kasance akwai wani tsari da aka musu wanda za a dinga biyan su wannan kuɗi ne ta daban ta wannan hanyoyin da za su dinga kariya saboda rayukan mutane sannan kuma ainihin su wanda ake karewa yana da kyau a ce kamar an dawo da kamar toll gate haka akwai dan wa'azi kan tafi da za su dinga an bayarwa saboda wa'annan ma'aikata ji daɗin aiki sannan kuma rantsi yana da kyau kuma su dinga bin hanyar nan irin kamar hatsarurrukan da ake samu su dinga ba ainihin direbobi na siyoyi a kan gudu a irin manyan hanyoyin nan bai da kyau ya kamata a ce an tafi daidai saboda rayukan mutane da suka ɗauko.
To mun gode Mallam Abdullahi da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Taraba.
Gaskiya al'amari kamar yadda ƴan ma'aikatan ɗan kodogo sukan kawo korafi na wannan suna sa siyasa ne a cikin lamari. Ya kamata su yi adalci su samu wannan mulki. Duba wannan mulki bisa ga adalci a zamanin ya rado ba wannan aikin ba sai tunin babu wari.
To malami na Taraba duk da ma baka faɗa mana sunanka ba.
Malam Hamza.
Malam Hamza. To wannan bayanin da kake yi muna so ne mu ji ra'ayinka akan yanayin tsaro akan hanyoyin Najeriya. Shin ya kake gani za a yi tankara kalubalen yanayin tsaro akan hanya?
Gaskiya kalubalen tsaro kenan. A zuba mana ma'aikata kamar mu Taraba ba mu da ma'aikata ba.
To mun gode Malam Hamza yanzu kuma bari mu sake komawa Bauchi.
Yawa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Garba Audu daga Bauchi.
To Malam Garba muna jin ka.
Yawa, ya kamata gaskiya shugabanni na jama'a haka ya kamata a tashi alaji akai. Musamman ma kashe-kashe da ake kai akan hanya na kabilanci da sauransu irin wanda yake faruwa a Sokoto na Jos ya kamata a ce a tashi a yi magana sosai gaskiya hakan bai dace wani mutum bai ji bai gani ba kawai ya samu kanshi a cikin wani al'amari ba daɗi gaskiya.
To su kuma matafiyan kuma akwai wata rawa da kake gani ya kamata su taka?
Eh su ma akwai rawan da ya kamata su taka gaskiya.
Kamar wace irin?
Kuma ya kamata a ce ana taka tsantsan kafin kai tafiya ya kamata a ce kai bincike.
To mun gode Malam Garba da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Neja?
Wa alaikum salam, kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim mai wankin hula muna jin ka.
To gaskiya ni ra'ayina a yau ana jami'an jami'an tsaro gaskiya babu jami'an tsaro a Najeriya saboda ƴaƴan talakawa an ci daukar su aikin kaci gaba daya. Eh to dan saboda yanzu haka ni nan a gidanmu akwai kallon inda yake in aikin kaki ne aiki na ƙarfi ne za a sa su yi za su iya amma gaba ɗayan kika duba a Najeriya in dai baka da alfarma aikin kaki ya fi ƙarfin an talaka wanda zai kokari a sa shi yayi.
To Malam Ibrahim ban tare nan fashanka ba kana gani dan talaka shi zai iya magance waɗannan matsalolin na kan hanya kamar hadarruka da kuma sace-sacen jama'a?
Insha Allah shi dan talaka shine idan aka bashi dindiga aka
kash. Malam Ibrahim mun so mu ji cikakken bayani daga gare ka amma kuma layin ka ya goce kuma ma dai ga dukan alamun lokaci gashi na yanzu ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan muna cewa mun gode ga duk waɗanda suka kira mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu sake ba ku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labarin wasannin ne yau da labarin na haramcin da hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta kaice ta ajawa tsohon shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana shugaba Kusiyantechi bayan wani committee tabbatar da laifuka na hukumar ta kwallon kafar ta duniya ta same shi da tarin laifuka waɗanda suka kauce wa kaida ajiya tsohon shugaban na kwallon kafar ta kasar Ghana ma an samu shi da laifi na kaucewa kaida na hukumar ta kwallon kafar duniya dangane da abubuwan da suka danganci cin hanci da karbar rashawa ko yaya masu sha'awar kwallon kafa a nan kasar Ghana suka ji wannan labarin
eh to sunana Abdulrahman sabon fadama nake magana abin da yana da karfi eh duk kokarin da ya magana ya ka gane World Cup da sauran shi dama shi ne shi kan kani sai bata maka lamari ina ga wanga lifi shi bata manyan ta ci lamari amma to sai dai su zauna su duba su san yanda za su yi shine government in Ghana abin da za su yi su taimaka saboda akwai international law da ya kawo wanga abu kannan government in Ghana kuma zai iya kare yanta ci bisa kan wanga san shi da aka sa mai ni dai magana na ke
game da shi yanta ci ban da aka yi mishi muna cikin wanda muke nuna bakin suke amma kuma daga baya tunda dai gyara ake ana son abu yayi kyau gaba shi ya samu wa magana shi game da abin da aka
yi indai gyara ake wannan wani abu ne dole ne a yi tunda ba magana ne na kasan Ghana ba magana ne duniya ga baki daya wannan abin ya faru da mutane din zuma ke Platini sauransu sai yin bitima ya sanya wa mawaki wani wanda ya nuna muna hanya ne da mu kau hanya na gairi na gyara duk makamin naka baka kai tsakaninka da Allah kuma zaka iya yi baka bari
mai koyar da Black Stars wasa Kusi Apia ya kiya amince zargin da ake yi wa oho mai koyar da Black Stars din wasa Abraham Grant na kasa shirya ɗan wasan da za su dau lokaci mai tsawo saboda lokacin da aka bashi na gudanar da aikin sa na koyarwa baya da tsawo game da duk da yake ne a cikin irin halin da yake ko kuma dai aka bashi Black Stars din ba zai iya zargin Abraham Grant ba da gaba da yin amfani da ɗan wasan da shi Kusi Apia ya bar masa tun shekara ta 2014 tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Steve Pollard ya hakikanci cewar club ba ta da isasshen ɗan wasa da kuma shirin shiga gasar cin kofin na kasashen Afirka ita dai kuma sai Asante Kotoko ta yi kira ne ga committee na daidaita lamuran kwallon kafa a nan kasar Ghana da ta bata daman shiga gasar cin kofin kasashen Afirka wato CAF Confederation Cup kenan duk da yarjejeniyar da aka kula da club din kasar kada su shiga wannan gasa a sabuwar shekara game da sakamakon bayan nan na kwallon kafa da ke gudana yanzu club din Afirka na karni na 20 wato kuma sai Asante Kotoko ita ce ta zama wato club na daya a kasar Ghana a ƙarshe kuma wani kwamiti na musamman da ƙungiyar Dalka ta kafa wato domin farfado da sha'anin kwallon kafar kasar Ghana ta kammala aikin ta committee wadda ƙwararren na mai harkokin kwallon kafa Jonas Al-Hassan Abu ke jagora ta miƙa rahoton ta ga majalisar yan zartarwan Dalka domin raba shi ga duk club da suka dace da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwanullah Mukhtar Jara Basa Shin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
to Maryam kotun kolin kasar Pakistan ta yi watsi da hukuncin kisa da aka yanke ma wata mata mabiya addinin Krista domin saban da ta yi akan kalaman da ta yi na batanci akan addinin Islama hukuncin da aka yanke mata a yau Laraba kwamitin mai alkalai uku wanda ya hada da alkalin alkalan kotun kolin kasar Sadib Nasir ke shugabanta sun ce a gaggauta sakin wannan mata dangane da wannan tuhuma da ake mata wannan mata Asiya Bibi yar shekaru 53 da haihuwa Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya nemi afuwar jama'ar kasar ta Sudan ta Kudu yau Laraba dangane da halin da jama'ar kasar suka shiga na tashin hankali da yakin basasa ya daidaita cikin shekaru biyar
To da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni da Mr. Cedric Engineer mu Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.